بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكافئ مجد بدك لاتم العبودية لتاف شيخ الإسلام ابن تيمية. Yana da kyau dan yi fadakarwa dangane da abin da ya shafi sabuwar shekara. Na dan jiji daga wasu kafofin watsa labarai da aka gayyaci wasu da aka ce malamai ne, suna maganganu akan sabuwar shekara, amma maganganu masu ban takaici kwarai da gaske. Muna fama da abubuwa na bid'o'i iri-iri. Shekara da shekaru ana tabbatar mai yaya za a murkushe waɗannan bid'o'i, amma wasu duk da haka ƙoƙari suke yi su ƙaro su sababbin bid'o'i a cikin addinin musulunci. Tare da cewa babu wani abu da yake samarwa da addinin musulunci tangarɗa, ya hana ruwansa gudu, ya hana haskensa wato watsuwa ko ina da ina, bayan shirka da Allah maɗaukakin sarki babu abin da ya kai bid'a kuma. Shi yasa malamai suke cewa hatta mai ma'asiya, mai saɓa wa Allah, mai yin kabira, ya fi dama-dama a kan mai yin bid'a, domin shi mai yin saɓan Allah ya yadda tun daga zuciyarsa har bakinsa cewa Allah yake saɓawa, kuma ana masa fatan wata rana zuciyarsa za ta motsa, tunaninsa zai dawo, hankalinsa zai dawo jikinsa, ya yi tuntuntuni da girman Ubangiji, ya tuba ya bar abin da yake yi. Saɓanin ɗan bid'a da shi yana ganin abin da yake yi addinin Allah ne, bauta ce ga Ubangiji, lada ma yake jiran Ubangiji ya bashi a kan abin da yake yi na bid'a. Kaga wannan yaƙi da shi a kan ya bar abin da yake yi ya dawo kan hanya cutar, ya fi zama mai wahala, kuma shaitan zai fi farin ciki da shi sama da yadda zai yi farin ciki da mai sabo mai ma'asiya. To duk da haka, amma wasu ƙoƙari suke su ƙara yaɗa wasu sababbin bid'o'i, a ce saboda shigowar sabuwar shekara annabi sallallahu alaihi wasallama wai ya ce a yi azumi a ƙarshen shekara, a yi azumi a farkon shekara. Wato ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarara ana yaɗa ta a kafar watsa labarai a cikin gari na musulunci. Wannan abin takaici ne kwarai da gaske, kuma banga akwai kishi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba da soyayya gare shi a ce irin wannan tana faruwa ana ji kuma ana yin shiru. A kirawo musulman da zai wa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya ƙarara a yaɗa ta miliyoyi ko dubunnan jama'a su ji ta a lokaci guda, amma a yi shiru ba tare da an yi masa muhasaba ba. Wannan abin takaici ne a garin da ake tuciya da san annabi sallallahu alaihi wasallam. A ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi azumi farkon shekara, ayi azumi ƙarshen shekara? Waye ya taɓa karanta wannan a wani littafi na musulunci? Annabi ya ce kayi azumi farkon shekara, kayi azumi ƙarshen shekara. To bai tsaya nan ba, bai wadatu da wannan saƙon ba, da aka kuma masa tambaya shin ana iya a yi talloli da wasu nasin fulu da wasu zikirrai da wasu abin da yake, kana iya tatawa kanka ka yi, kana iya tatawa kanka ka yi wasu talloli, ka yi wasu nasin fulu, ka yi zikiri, ka yi tasbihi, domin su ma ai addini ne, ai sallah addini ne, zikiri addini ne, tasbihi addini ne. Saboda haka, saboda sabuwar shekara, kana iya ƙirƙirawa kanka waɗannan abubuwa ka yi. To kaga wannan wata sabuwar bid'a ce, ko su manyan ‘yan bid'a ba sa faɗar haka, suna da dai wasu wurare tunda suka maƙalƙala bid'o'insu a ciki, amma ba irin nan ba. Musulunci ya zo da azumin tasu'a da ashura da ake yi a Muharram. Wannan duk musulmi wanda yake sauraron karatu ya san da haka, ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi na ashura ya kuma umarci sahabbansa da su yi lokacin da ya yi hijira ya zo ya samu yahudu na garin Madina suna azumin 10 ga Muharram. Yace suka ce kuma suna yi ne saboda godiya ga Allah, domin a wannan lokaci ne Allah ya tserar da Annabi Musa daga Fir'auna. Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cikin sahihain yace nahnu ahaqqu bi Musa minhum fa sabahu wa amara ashabahu bi ziyadati. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mun fi su cancantar ni farin cikin abin da ya samu Annabi Musa, don haka sai ya azumci wannan rana ya kuma ce wa sahabbansa su azumci. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga azumtar al-ashir min Muharram, goma ga Muharram. Ya ci gaba da azumtar wannan goma har sai da ya kusa abin nan barin duniya da shekara, yake cewa la in ishtul qabila la asumanna katib, kamar yadda yake cikin sahih Muslim yana cewa in Allah ya kai ni baɗi to zan yi azumin har watan tara ma, a har kwanan abin nan ranar tara ma, wato tara da kuma goma. Sai ya zamana Allah maɗaukakin sarki ya karɓe shi kafin wannan shekara ta zagayo, ya zama sunna ce ga musulmi a yi azumin at-tasi' wal 'ashir, tara da goma min shahrillahi al-muharram. To wannan ita ce sunna da ta tabbata sahihiya a cikin mafi ingancin littafan nan guda biyu, sahih al-Bukhari da sahih Muslim, da duk mai karatu ya sha jin haka. Sannan kuma ya zo a wata ruwaya a wasu littafan ba sahihaini ba cewa ana iya azumtar 11 ran 11 tara goma 11. To amma ruwaya ce mai rauni, malaman hadisi sun yi magana a kan rauninta, domin ruwayar min tariqi Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla, wanda kuma a gurin malaman hadisi sayyi'ul hifzi, wato yana da mummunar hadda ta rike hadisi saboda ta ke raunin hadisinsa. Don haka hadisin 11 bai inganta ba, hadisin 9 da 10 shi ya inganta. To wannan shi ne aka sani a musulunci, kuma shi ne abinda za ka yi Allah maɗaukakin sarki ya baka lada domin ka yi koyi da Annabin rahma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka aiwatar da sunnarsa. Amma wani abu ba wannan ba da za ka ƙirƙiro, ko dai ka yayata shi cikin musulmi, ko kuma ka ji ana faɗa ka yi aiki da shi, to bid'a ce. Wanda kuma dai ya yi aikin bid'a, Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓi aikinsa ba, kuma Allah maɗaukakin sarki zai sanya masa ƙasƙanci a rayuwarsa ta duniya da ta lahira, kamar yadda Allah ce wa kadhalika najzi al-muftari, duk waɗanda suke masu yi wa Allah ƙage haka Allah yake yi musu wato sakamako na ƙasƙanci da wulaƙanci. Sannan wani abun mamaki, shi wanda zai ƙirƙira hadisin, wato abinda yake nuna maka baya da zurfin ilimi. Dan wani lokaci wani wanda yake da mai ilimi, to ko da zai ƙaryar yakan yi dabara da wayo ta yadda za a jima kafin a gano ƙaryar ne. To amma wani ba shi da wannan wayan, ba shi da wannan dabara, saboda jahilci watakila da toshewar basira. Ya ce farkon shekara, Annabi ya ce a yi azumi ƙarshen shekara da farkon shekara, saboda ka farkon shekara shi ne Muharram, don haka a yi azumi a Muharram. Ya manta cewa shi kansa sanya wannan tarihi na lissafi daga Muharram zuwa Zulhijja, a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan, babu ma wannan. To ina aka samu farkon shekara da ƙarshen shekara? A Larabawa suna amfani da waɗannan watannin, al-Muharram safar har zuwa Zulhijja, amma ba su ce wai Muharram shine watan ɗaya, safar watan biyu, Rabiul Awwal watan uku, har zuwa ƙarshe ba. Babu wannan lissafin. Wannan wani lissafi ne kawai dai na a samar da wani tsari guda ɗaya waɗanda za a dinga bin abin da ya shafi tafiyar da al'ummar musulmi. Lokacin Sayyidina Umar aka samar da tsarin littafi da hijira, aka fara da Muharram, amma ba wani abu ne wanda ya zo nassin sa al-Qur'ani ko a sunna. Ka taɓa bin al-Qur'ani ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ne ka taɓa malamai na ilimi an ce maka watan Ramadana shine watan tara? Mana ji akwai wanda ya taɓa karanta wannan a shahru tasi' shahru Ramadan, saboda su ba wannan ne littafin ba. Na'am, inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran, amma ta ila yake farawa, ta ila yake karewa? Kai dai ka san adadin shekara wata goma sha biyu. Saboda haka koma su zakka aka ce idan hala alaihi al-hawd, idan shekara ta zago, wani rana, wani a Ramadan za ta zago wani tabin nan, ha, wani a Sha'aban, wani a Rabiul Awwal, wani a Zulhijja, shi abun sa wannan shekara. Al-muhim dai a samu lissafin wata goma sha biyu, daga duk inda ka fara in ka kai wata goma sha biyu, to shekara ta cika. Wannan shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi rasu. Amma kiran wannan watan ɗaya, watan biyu, watan, wannan wani abu ne wanda aka samar a lokacin Sayyidina Umar don a daidaita tafiyar da al'amuran mutane. To amma shi kaga har ya samu masa hadisi da yake nuna cewa Muharram ɗin manzo Allah ya ce shi ne farkon shekara. To duk wannan yana nuna maka wanda duk zai yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya, to sai Allah ya tona masa a fili cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Saboda haka sai a lura irin waɗannan abubuwa da ake ji, musamman duk abin da za a jingina wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, to a dinga takatsantsan wajen karɓarsa, musamman a wannan lokacin, ko musamman a gari irin wannan namu, wanda yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya wasu sun ɗauka ma addini ne kamar taimakon addini suke in sai manzo Allah ƙarya. To wannan ita ce faɗakarwar da na ga ya kamata in yi kafin mu shiga karatun al-Awwadiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما يندى مكافرة جيئة وانتنسات يرى رجي ذا مصوبين الدين الحقيقة مصود أورا حقيقة ذا تكين صوفاي. ابن تيمية نتوى ونن الدين ذا حقيقة صوفا ينفركو ما باتا بيش وطو إرنسو جنيف وندى كرا سيد الطائفة الجنيف إرنسو إبراهيم بن أدهم irinsu a tutturi da sauransu da sauransu, irinsu Abdulkadir Jilani, irinsu Ammar ibn Muslim al-Dabbas malamin shi Abdulkadir, su kansu ba sa bin wannan addini na hakika. Yan baya-baya ne da suka zo daga cikin sufaye bayan sun haɗa kumfancin da wasu aƙidu miyagu, sai ya zamana sun tutsar da wasu abubuwa a ciki, irinsu Ibn Arabi, Ibn al-Farid, Ibn al-Tab'in da ire-irensu, irinsu Al-Qunawi da sauransu. To waɗannan su suka shigar da addinin hakika a cikin sufanci, wanda suke ganin cewa idan ka kai wata martaba ta halarto tauhidin rububiyya, wanda a baya Ibn Taymiyyah ya gaya mana cewa ba shi ne abin rigimar ba, mushrikan Larabawa ma sun yarda da tauhidin rububiyya. To su waɗannan suna cewa idan ka kai ga halartar halara ta tauhidin rububiyya, kai fana'i amma fi wallah, ka kai baka ganin komai, baka jin komai, baka taɓa komai sai Allah, komai ya zama wato baka lati shahidi siwa shi ne wanin Allah, suke cewa to a wannan lokacin za su kai wani matsayi da la ya rauna fa'ila illa Allah, wato komai ya gudana, komai suka yi, komai aka yi suna ji kawai Allah ne. Ibn Taymiyyah yake cewa fa haula la yastahsinuna hasanatan wa la yastaqbihuna qabiha, ba sa ganin akwai wani abu mai kyau, ba sa kuma ganin akwai wani abu mara kyau, ma'ana ba sa bambanci tsakanin abu mai kyau da mara kyau, su duk abu rinsu Allah ne yake komai. Saboda haka al-makhluq a gurinsu laysa lahu fi'lan, la yarawna lahu fi'lan, idan wani yana shan giya to Allah ne, in wani yana tace Allah ne, in wani yana tata Allah ne, ma'ana kowane aiki ta gani to shikenan kawai ka jingina ki zuwa ga Allah, la fa'ila illa Allah. To wai sun kai wata martaba da take ta koli kenan. To kaga duk wanda yaga ya kai wannan martaba, to ko me yaga dama zai yi, la yu'aqabu ala fi'lihi wa la yuzam, duk abin da yaga dama zai yi, zai iya kisan kai, zai iya tata, zai iya zina, zai iya liwaɗi, ko meye zai iya yi, saboda shi a wannan lokacin yana layara fi wallah, ko meye shi yasa za su sama maki a tabaqatul awliya na Abdul Wahhab al-Sha'rani, littafin Abdulwahab al-Sha'arani Tabaqatul Awliya, za ka ji ana faɗar karamar waliyin da in ya zo wucewa ya ga za a wuce da jaka sai a rike masa ita ya zuwa ya yi yari da ya zo wa jaka. Wannan yana cikin karamomi min karamati, haka yake cewa. Saboda ai wai kai kake ganin ka yana rubutun ai kawai Allah duk komai ka gani kawai ka sallama, kawai ka sallama hatta a cikin jawabin ba'ani ba'an cikin kaga shehin yana shan giya ba kai magana wai kai ne kake ganin su biya yake sha amma ai ibada yake ba ka sani ba. To wai fana'i ne, an yi fana'i amma si wallah ba a ganin komai komai kaga wai kawai Allah ne. Saboda haka kare a dube shi a ce Allah ne, ta'alallahu amma yakunu zalimuna uluwan kabira, a dubi karuwa, a dubi kwatami, a dubi komai shi a ce Allah ne. Wanda ba zai iya tunawa ai an wasu samari sun taɓa bayyana ai anan kan yan addinin haƙiƙa akai tabo marzudu. To to dariƙa suke yi da gaske, dariƙa suke yi da gaske, abinda yake cikin dariƙar ta sufanci suke suke fassarawa suna ga yaya za a dinga wani ɓoye ɓoye aka to ai mana na za a dinga ɓoyewa. To aka dinga jan su ɗaki ana lallashin su yaya ku kuna firamare kawai kuce za su shiga jami'a ai abun hawa hawa ne ai sai kai fitar da sai ka gama sannan ka tsaka ta amma kawai kula in firamare kawai ku tsallake ku je jami'a to aka kallon lafiya su. To gaskiya su abin da suka karanta ne ba wani abu ne suka zo da shi sabo a tsofanci ba, dan sun rarraba a kansu suna yin Ubangiji wannan Ar-Rahman wannan Ar-Rahim wannan Al-Qudus ko ba wani abu suka zo da shi sabo ba. To saboda haka in sun kai wannan martaba kamar yadda suke cewa komai kaga ana yi haƙiƙa ce kuma ka sallama ƙaddara ce, to shi ne Ibn Taymiyyah yake cewa wannan kuskure ne babba wasu daga cikin manya-manyan shehinai waɗanda suke da wata haƙiƙi da tauhidi da irfani suka faɗa a ciki. Yace wa idan haza ashara Sheikh Abdul Qadir rahimahullah fi ma zukira anhu, cikin abinda aka rawaito daga Sheikh Abdul Qadir ya yi ishara zuwa ga wannan mummunan mataki da wasu suke cewa sun kai. Fa bayyana anna katiran min ar-rijali idha wasalu ila al-qada'i wal-qadar amsaku, da dama daga cikin mazaje in suka kai batun qada'i batun magana akan kaddara ko akan abin da Allah ya hukunta sai su tsaya sai su tsaya babu ƙarin bayani illa ana yace sai shi zan yi mana sharhin da yake nufi illa ana fa inni in fatahat li fihi rawzana, yace ni Allah ya bude min wata kofa dangane da abin da ya shafi kaddara ta Ubangiji. Fa naza'tu aqdar al-haqq bil-haqq lil-haqq, yace saboda haka sai na tije na ja da abin da ya shafi kaddara ta Ubangiji bil-haqq amma da gaskiya lil-haqq kuma da al-haqq na uku shine Ubangiji, na ja da abin da ya shafi kaddara ta Ubangiji amma ta hanyar gaskiya kuma dan Ubangiji. والرجل من يكون منازعا للقدر متن نقري شنو wanda zai ja da abin da ya shafi kaddara la man yakunu muwafiqan lilqadri, ba wanda zai yi kauya da abin da ya shafi kaddara. An yi wata Ibn Taymiyyah tambaya akan wannan ibara me yake nufi, ba za mu ji ibara da kanan dai amma ma'anar ta ba ta sai ba, ke cewa duk abin da kake ganin yana wakana a wannan duniya to hukuncin Ubangiji ne, Allah shi yake hukuntawa na alkhairi ko na sharri, baya wakana sai abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta kuma ya kaddara kuma ya so ya wakana. To amma duk da haka mu mutane an umarce mu da mu kaurakewa ko mu kusa mu kawar da kafirci ta hanyar imani, an umarce mu mu kawar da saban Allah ta hanyar yi wa Allah biyayya, an umarce mu mu kawar da bid'a ta hanyar riko da sunna, an umarce mu kawar da sharri ta hanyar riko da alkhairi. Saboda haka dan adam abinda aka neme shi da yayi shine yayi hakuri ya karɓi ƙaddarar Ubangiji in ta same shi, amma ba a umarce shi da ya fada cikin abubuwa na laifuka ba da sunan ƙaddara. an umarce ka in abu na kaddara na jarraba ya same ka to kai haƙuri, amma ba a umarce ka ka saba wa Allah da sunan kaddara. Wannan shine abinda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tabbatarwa. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah min al-mu'min adh-dha'if. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكي سوى مؤمني والديكي قد أرفع يافو زماء الخير كما يافو تجواب المبنجي دقى مؤمن الديكي من لوني dukkaninsu suna tattare da alkhairi, da mumini mai karfi da mumini mai rauni duk suna tattare da alkhairi. Amma kayi kwaɗayin abinda zai amfane ka, kada ka nuna kasawarka, kada ka nuna kasawarka. Idan wani abu ya same ka da mara daɗi, to ka ce fala taqul law fa inna law taftahu amala shaytan, kada ka ce da nayi kaza da kaza da kaza zai faru, domin kalmar da nayi tana bude kofa sai tana bude aiki ne na shedan. Walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa, kada yake kaddara ta ubangiji ce wannan kuma abin da ya ga dama ya aiwatar. A wannan hadisi kun ga abubuwa biyu a cikin sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mumini. Abu na farko ya nemi abin da zai amfane shi, saboda haka ka nemi sanin imani don ka yi rukuni, ka nemi sanin sunna don ka yi aiki da ita, ka nemi sanin da'a ga Ubangiji da manzansa don ka yi aiki da su. Ka guje wa abin da zai cuce ka, ka guje wa kafirci, ka guje wa shirka, ka guje wa bid'a. Ihras ala ma yanfa'u, kaga ake kenan, ba ake ka zauna kai ta abin da kaga dama ba, kana hujjar kaddara. Sannan kuma sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya nusantar da mu bangare na biyu, lokacin da wani abu mara daɗi wanda ba ma so ya auku gare mu, to a lokacin kuma abinda ake nema a taslimu li qadarillah, ar-rida bi qadarillah. Kada ka je kana ai abin nan da ake hanya kaza ne, da kaza da kaza da kaza da kaza, abu kaza bai auku gare ni ba, a kada kai wannan ka ce haka Allah ya so, wa ma sha'a fa, shi kaga abubuwa guda biyu. Abinda ya shafi ibada kada kai hujja da kaza, kai kokarin yin fafutuka a kan abinda duk zai amfani ka. Sannan kuma abinda ya shafi rayuwa, duk abinda zai shafe ka na bala'i, na musifa, na ɓacin rai, to ka sallama wa Ubangiji, ka rungumi ƙaddara. Wannan shi ne ita ce koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ne Sheikh Abdul Qadir yake cewa shi ya yi munazaat al-aqdar al-haqqi بالحق للحق. معنى بيضيا ياتي دو ابن دا يغتاي يا سابو كايشي ا تشي با زي دوري ا كان يتي قدره شي تو بنجي ا الله ما دوكتين سركي وندا شي ني الحق يا ني دي شي دا يي ابن دا يكي مي كيو يبر ابو مايك تو وانا شي ني مي يبي عمرني يا بوجي ابن دا اكا حنا يبي عمرني يا بوجي حاني تو يا تصيا اكن وانا ya yi ja'ija a kan wannan. To kaga wannan shi take shari'a, sabanin wannan shi da abinda waɗancan su kira haƙiƙa. Kai ka tobarar da kake so, kai kana kan haƙiƙa. Sai yake wa rajulu man yakunu munazi'an lil qadari, wato kada ka tsududa ka ce kai in ka samu kanka kana laifi, sana'ar ka shine cin kuɗin ruwa, ko sana'ar mutum shine take sata, kowa ta hanyar tafi yake cin abinci, kai ne yake shi haka Allah ya rubuta masa. A'a, ya tsaya ya ja da wannan abin da yake kai har ya gaya bane, har ya gaya bane. Kada ya bi kauya ce ai haka Allah ya rubuta mana, ya zamu haka Allah ya kaddaro mana, kada yayi wannan. War rajulu man yakunu mudazi'an lil qadari, lil qadari ana kana fi bab al uluhiyya, kai ja da kaddara in haka ce kai kaddara kenan, ka fadu da kani kauya. لا من يكون موافقا للقدر بان كوري زي شي يا دي لي قويا القدر ابا شي كينن ما زي كانزا ابا تو اما ذاك سامو متن ا cikin al'amuran sa na yau da gobe baya yadda shi ya miƙa wuya da ƙaddara, da wanda zai zo ya share shi da mali, in ya yi wata so zai magana ce in haƙuri ƙaddara ce, wallahi lafi ba zai yadda ba, ƙaddara ce kai haƙuri, haka Allah ya rubuta alawar masu zuzan malika. Kowane ya shi bashi shi ƙiriya ce sai kai haƙuri, haka Allah ya ƙaddara, ba zai yadda da wannan ba. Kaga abinda ya shafi maslaha sala shi ta jibil qadar, amma abinda ya shafi addini sai hujja da ƙaddara. Za mu faɗi wannan magana idan muka zo kan hadisin annabi Adam alayhi salam da annabi Musa alayhi salam, wallazi zakarahu ash-shaykh rahimahullah wa huwa alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu. Ina ji wannan mawdu'i akwai wata nussa, akwai wa huwa ko huwa a barkarin tawaci sai babu ko to haka ya kamata babu wa'udu wannan khabar ne na mustada. Wallazi zakarahu shaykh rahimahullah huwa alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu, abinda shaykh Abdul Qadir Allah ya ji kansa ya faɗa shine abinda Allah da manzon sa suka yi umarni. Walakin katiran min ar-rijali ghalibu fihi, amma da yawa daga cikin mutane suna fadawa cikin kurakurai dangane da haka. Fa innahum qad yashhaduna ma yuqaddaru ala ahli min al-ma'asi waz-zunub, domin za su ga abinda aka kaddara wa dayan su na fadawa cikin laifuffuka da zunubai, aw ma yuqaddaru ala an-nasi min zalika, ko abinda aka kaddara wa mutane dan su auka cikin laifuffuka, bal min al-kufri, wasu ma su ana aukawa cikin kafirci. Wa yashhaduna anna hadha jaa bi mashi'ati Allah, kuma su fahimta ta hanyar karatu ko bincike cewa hakan ta faru da yarda Allah da san Ubangiji, wa qadarihi da kaddararsa, dakhilun fi hukmi rububiyyati, kuma wannan ya shiga cikin kasancewar Ubangiji rabbul alamin, wa muqtada mashi'atihi, kuma ya shiga cikin abinda mashi'ar Ubangiji ta hukunta, ya shiga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya so ya wakana. Fa yazunnuna, sai su yi tsammani, anna al-istislam li zalika, a miƙa wuya ga haka, a saduda wa muwafaqatahu, a yarda da haka, wa rida bihi, a yarda a ci gaba da zama akan haka cikin saban Allah, a ci gaba da zama cikin zulubai, a ci gaba da zama cikin kafirci, wa nahwa zalika, da irin waɗannan, dinun, ɗauka addini ne, wa tariqun, ɗauka wata hanya ce, wa ibadatun, ɗauka wata ibada ce. Fa yuba'ihuna al-mushrikina, daga nan sai su auka cikin yin kamaiteceniya da mushrikai, sai su zama tamkar mushrikai, allazina qalu, waɗanda Allah ya labarta mana cewa suna cewa law sha'a Allahu ma ashrakna, da Allah ya ga dama ai ba za mu shirka ba, wala aba'una, iyayenmu ma ba za su yi ba balle mu, wala haramna min shay, kuma za mu haramta wani abu ba. Abin nan da kuka ga muna yi haka Allah ya so mu yi, don haka muke yi. Kaga suna hujja da mashi'a kauniya, mashi'a qadariya. Haka nan suna cewa a nut'imu man law yasha'u Allahu at'ama, an ce su bada sadaka su taimaka wa gajiyayyu, sai su koma suna a to ma ciyar da wanda idan Allah ya so sai ciyar da shi, ai tunda kaga baya samu Allah ne bai so ba, to dan menene mu zamu riga baki ku kyale shi, Allah ya so sai ya bashi. Wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahu, suka ce ai da Allah mai rahama ya so ba za mu bauta ma waɗannan gumakan ba, tunda har muna bauta musu haka Allah ya so. Wa nauhudu, da an shirye su zuwa ga gaskiya, la'alimu anna al-qadara amarna an narda bihi, da sun san cewa ita kaddara in ta auku abinda aka umarce mu mu karbi kaddara, wa nasbira ala mujibihi, mu haƙura mu yi haƙuri mu yi juriya kan abinda ita wannan kaddara ta hukunta, fil masa'ili, a cikin masifu allati tusibuna wa tusibu sama, kal faqri, kamar mutum ya samu kanshi a talauci to sai ya haƙuri, wal marad ko rashin lafiya, wal khawf ko tsoro, amma duk da haka ai kaga Ubangiji bai hana shi ya umarce shi talaka ne din jiya ne ma, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, an umarce shi da ya fita ya je ya nemi arziki, famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, ku yawo a ban kasa ku nemi arzikin Ubangiji ku, ba a ce ya zauna ba kamar mutumin da yake jin yunwa, ai kaga ba zai zauna yana hujja da kaddara ba, to a yin wannan Allah ne yake kaddara ta in Allah ya zan koshi kawai zan ji na koshi haka a tashi yake tafi neman abinci yaki domin Allah ya sanya sababin koshin cikin sa da yawan abincin da take cinka mutumin da yake sanda ba zai zauna ce Allah in ya riga ya hukunta ko ta zan ji na ba kawai zan yi aure zai kace ne mun asbab ya nemi aure to haka komai na rayuwa akwai asbab da Allah ubangiji to in ya au ya wani abu ya auku gare ka wanda mara dadi abinda aka umarce ka shine kai hakuri kai hakuri amma ba ka jefar da asbab ba ka jefar da asbab qala ta'ala ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah babu wata musiba da za ta samu mutum sai da izinin ubangiji wanda yayi imani da Allah to Allah zai shirye zuciyarsa qala ba'du salaf wani daga cikin magabata na kwarai yana cewa huwar rajul tusibuhul musiba Allah yana magana akan mutumin da musiba za ta auka mata fa ya'lamu annaha min indillahi yasan daga Allah take fa yarda wa yusallim sai ya karbe ta ya yarda da ita ya sallama wa qala ta'ala Allah yana cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a babu wata musiba da za ta samu a cikin kasa ko a kawo kanku illa fi kitabin fati tana cikin rubuce a littafi na launin makul min qabli an nabra'a kama muhalicce ta mata wa kana din akwai ta a rubuce inna zalika ala allahi yasir yin haka ga ubangiji abu ne mai sauki likai la ta to ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki bisa ga abin da ya kuce muku wala tafrahu bima atakum kada kuma ku yi farin ciki na girman kai da abin da ya same ku kada ku yi bakin ciki dan ku rasa wani abu haka Allah ya rubuta ku karba abun daga cewa ubangiji ne ya rubuta muku sai Allah ya ba ku ladan hakuri sannan abinda za ku samu kuma kada ku dauka iyayen ku ne ya ba ku kwarewar ku ce ta ba ku dabarun ku ne suka ba ku wannan ya da ku ga girman kai kada ku yi haka shine wala tafahu bima ataku kada ku yi farin ciki na girman kai da abinda Allah ya ba ku wa fi sahihaini
عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاعد احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيه من روحي وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء قد أخذها وأسجد نفسك من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل ان ترزقك قال نعم فحج ادم موسى وادم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا ان المذنب يحتج بالقدر فان هذا لا يكون مذنب ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم لوط وكل كافر والأبوة نرى آدم أيضا بأدب الذنب فإن آدم قد سار إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه بأدب المصيبة الذي لم يقبل في الخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ورجعتنا من الجنة فأجابه آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرة وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فانه ليس معنى الرضا بالله ربا واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب فاذا اذنب عليه ان يستغفر ويتوب فيتوب من ذنوب المعالي ويصبر على المصائب
تقاون حديثي اتكل لسان البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينا سوى احتج آدم وموسى وتو آدم النبي آدم عليه السلام دا النبي موسى عليه السلام سنجا ييا قوايك أو هجسة فقال موسى موسى عليه السلام يتوى النبي آدم أنت آدم الذي خلقك الله بيده كين آدم wanda Allah ya halicce ka da hannunsa wala faqa fika min ruhihi ya busa maka ruhinsa wa asjada laka malaikatahu ya sanya mala'ikunsa su yi maka sujjada wa allamaka asma'a kulli shay'in وعلمك اسماء كل شيء يسند كي سنا يدكم قومي فلماذا اخرجتنا ونفسك من الجنه duk bayan ni'imomin da Allah ya maka me yasa ka fito da mu ka fito da kanka ka fito da mu daga aljanna wato bayan duk wadannan abubuwa da Allah ya maka ya ake ka fito da mu daga aljanna fa qala adam anta musa fito kai kuma kai ne musa allazi safaka Allahu li risalati wanda Allah ya zabe ka da manzancin sa wa bi kalamihi ya zabe ka da yi maka magana ga tare da hijabi ba fa hal wajadta zalika maktuban alayya shin ka samu wannan abinda ya faru a kaina an riga an rubuta qabla an uqlaqa kafin ahlikin an rubuta abin kana na mai ce eh na ga haka fa hajja adam musa to nan annabi adam ya kure annabi musa to wannan hadisi an kasu dangane da fahimtar sa wasu suka ce ƙarya yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗi wannan magana mu'tazilawa irin su Abu Ali al-Jubba'i suka ce ƙarya ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan su to mu'tazila qadariyya ne suna kore qaddara amma da haka su a gun su dan adam kawai komai kaga yayi shi ya halarci aikin shi ya kuma yake aiki babu maganar wai a ce ubangiji ya qaddara maka kafirci ko sako ko a suna ga wannan shi ne shikar girmama Ubangiji saboda haka suke kore kaddara gaba daya to wannan hadisi kamar hujja ce da kaddara sai suka ce ƙarya ake yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su da mamu hadisan ba wai da su da kaddara suka yi ba wani Bukhari wani Muslim duk ba furjini suke da su a idan su ba saboda haka dan su ce ƙarya ake duk abin da su saboda haka Abu Ali Jubba ya ce ƙarya ake yi saboda haka kaga shi babu wasu sai ya shiga ana daga wata ansa sai ya gama magana wasu kuma suka ce wannan yana nuna hujja da kaddara saboda haka sadduda da kaddara yana daga cikin tamam na shuhudul haqiqa in ka kaga haqiqa ka kai matuƙa to shikenan zaka jefar da duk wani abu na shari'a duk abinda kaga ana yi kawai ka dauka haka Allah yake so a yi to waɗannan kaga masu aqidar hululi da ittihadi da wahdatul wujud irin su Ibn Arabi irin su Ibn al-Farid aqida suke nan Ibn Taymiyyah zai zo mana maganar su wanda duk sunan sa yazo cikin magana Ibn Taymiyyah za mu bada labarin tarihi ko shi wani to saboda haka su abun su duk ba wata matsala don abinda kaga wani yana yi domin Ibn Arabi cewa yake ai Fir'auna ma da ya bauta wa Fir'auna ma da yake ana rabbukum al-a'la ba kuskure ba waɗansu daga cikin sufayen suka dan rage wa maganar tashi da suka dan yi suka ce a kuskure amma ba wai kalmar ce kuskure ba dan ya ce ana rabbukum al-a'la ba wannan ne kuskuren nan kuskuren naki matakin bai kai ba domin shi bai yi fada'in ba yana ganin kansa ne kuma yake ana amma irin waɗanda za su ce subhani ma azama sha'ani ko waɗanda za su ce ma fi jubbati illallah waɗannan su sun kai ga fana'i don haka ba sa ganin komai sai Allah ɗin don haka in suka ce ana Allah take ishara gare shi to kuskuren Fir'auna shi bai yi fana'in ba bai narke din ba yana cikin hankalinsa bai shiga cikin sukur ba to saboda haka shi ne fanta kenan to haka nan suka ce Ibn Arabi yake cewa hatta allazina abadu al-ijla ma abaduhu illa li'annahu shahada Allah fihi hatta waɗanda annabi Musa ya bari suka bauta wa dan malaiki bayansa basu bauta wa dan malaiki face sai da suka gani suka ga Ubangiji tare da dan malaiki saboda haka a hakika Allah ce bauta ba dan malaiki shi yasa kafirai ba da suka bautawa kamar yadda yake faɗa a fususul hikam sai hatta kafirai da suka bautawa gumaka ai ba gumakan suka bautawa sai da suka ga Ubangiji tattare da gumakan sannan suka bautawa shi yasa Allah ya ce sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna, ma'ana ba za su bi ka ba su bar abin da suke na bautar Allah ko kai musu gargadin ko kar kai. To wasu murata suka dauki wannan shine shuhudun haqiqa, su'al al-haqqi ahli sunna sune suka ce a hadisin a hukunci shi yadda yake. Na farko a yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ba da wannan kissar kuma ta wakana hauraka. Na farko suka tabbatar da hadisi ba su ƙaryata shi ba kamar yadda mu'tazila suka yi, suka yadda da hadisin haqiqi illa iyaka da yayi ma'anarsa, hujja ce da kaddara akan saban Allah ko kuwa hujja ce da kaddara akan abin da ya same ka na musiba, abin da ya same ka na bala'i. To shi ne Ibn Taymiyyah yake so ya gaya mana, bayan mun ji fassara hadisin za mu ji abin da Ibn Taymiyyah yake cewa. A annabi Adam da annabi Musa alaihi salam sun haɗu, malamai sun yi ta ƙoƙarin su yi bayanin a ina aka yi haɗuwar, tunda ba nassi ne ya fayyace mana ina suka haɗu ba, kaga dole ne kowa ya ta ijtihadinsa. Wasu suka ce yahtamilu, yana yiwuwa a zamanin annabi Musa ɗin ne Allah ya rayar da annabi Adamu suka haɗu suka yi wannan tattaunawa mu'jizatan li Musa alaihi salam, dan ya zama mu'jiza ga annabi Musa alaihi salam. Wasu suka faɗi haka, wasu suka ce a'a, waya yahtamilu an yakuna zalika bil barzakh ba'da wafati Musa faltaqat arwahuhuma fil barzakh, ya tana yiwa bayan rasuwar annabi Musa alaihi salam ruhinsa da ruhin annabi Adam suka haɗu a barzakh, rayuwa irin ta barzakh. Wasu kuma suka ce yahtamilu an yakuna zalika yawm al-qiyama, zai faru ne ranar gobe kiyama, saboda haka an kawo shi da sigar abin ya wuce don a nuna maka tabbas zai faru. Wato sai aka zo da shi a sigar kamar ma an yi, amma ana nufin zai faru, to don a tabbatar maka da zai faru sai aka zo maka da sigar kamar ma ya faru, kamar yadda Allah yake cewa ata amrullahi fala tasta'jilu, al'amarin Allah ya zo kada ku yi gaggawarsa. Kaga alƙiyama Allah maɗaukakin sarki yake nufi, amma ya kasu a nan annabi Adam ya kula annabi Musa saboda shi ba zan sani, yana so ku ji na wasu kafin ji na Ibn Taymiyyah. Suka ce ya kula saboda shi ba zan sani, bai dace gaɗa ya tuhumi babansa ba. To kaga wannan in ka dubi doron hadisi sai ka ga ba haka bane ba, ba haka bane. Wasu suka ce a annabi Musa, annabi Adam ya kura annabi Musa saboda ai shi ya riga ya tuba, ya zai zarge shi akan laifin da ya riga ya tuba, shi ma ba ya kashe wani ba. Fa qala rabbi ighfirli fa ghafara la, yace Allah ya yafe masa, Allah ya yafe masa. To dan me zai zarge shi, tunda shi ma ya taba laifi, ya nemi a yafe masa, an yafe masa, shi dan me zai zarge shi kuma, bayan shi ma ya tuba. Fa talaqa adamu min rabbihi kalimatin fa taba alayhi, tunda ya tuba ya an karbi tubansa, to dan me za a zarge shi, ta nan ne annabi Adam ya kure shi. Wasu kuma suka ce ya zarge shi saboda kasancewar ya zama musabbabin fitowar ta duniya, annabi Adam ya kure shi saboda ai daman can Allah ya rubuta inni ja'ilun fil ardi khalifa, ai Allah ce daman zai sanya khalifa a doron ƙasa, tunda ya riga ya ce zai sanya khalifa a doron ƙasa, kaga kenan annabi Adam alaihi salam ko ya shiga aljanna zai zo, illa iyaka kawai Allah ya sanya cin wannan itaciya ya zama musabbabin ya sauko ƙasa don ya zama khalifa. To idan haka ne, me zai sa ka zarge ni abinda Allah ya riga ya tsara hakan zai kasance, tsarin da yake nan, plan ɗin da Ubangiji yake nan, zai sanya mutum ya zama khalifa a bayan ƙasa. To sai ya halicci annabi Adam alaihi salam ya sa shi aljanna, ko badun ba daɗe annabi Adam sai ya fito ya zama khalifa ɗin, tunda Allah haka ya tsara. Saboda saboda me zai zarge shi? To waɗannan duk an so shi ne da ake bayarwa a wajen a nuna ga fuskar ƙurewar annabi Adam ga annabi Musa alaihi salam. Amma shi Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi alaihi yana cewa duk ba haka bane. Abinda yake gaya mana cewa Adamu alaihi salam lam yahtajja ala Musa bil qadar, annabi Adam alaihi salam bai kafa wa annabi Musa hujja da kaddara ba, zannan annal muslima yahtaju bil qadar, domin tsammanin sa da cewa ne zai ya yin hujja da kaddara ba bisa ga wannan bane. Fa inna hadha la yaqulu muslim, wannan muslimi baya faɗa irin wannan magana, wala aqilu kai ko wani ba mai hankali zai faɗa wannan magana. Yace in kai laifi kana iya kai hujja da kaddara in aka zarge ka, babu musulmin da yake faɗar wani a kama ɗan giya ko a kama ɓarawo ko mazinaci ko mai kisan kai, sannan kuma ya yi hujja da ƙaddara ya ce ai shi haka Allah ya ƙaddara, ko ba ku karanta ba Allah ya ƙaddara komai, mu ce shi kira ce ya ƙure. Akwai musulmin da ke faɗar haka? Babu. Ashe ba bisa ga laifin da ya yi ba ne yake hujja da wannan ƙaddara. Ibn Taymiya ya ce walau kana hadha uzran la kana uzran li iblis, da uzuri ne ayi hujja da kaddara, iblis ba zai hujja da kaddara da ya bukince din nan yake ba zai yi sujjada din ba. Ha, in an koma lahira sai kuma yiji ba kai kaddara ba, me nayi? Ba abin da nayi, kuma ya zama yana da hujja. Wa qaumi nuhi, mutanen annabi Nuhu ma da suka kafirce sai su hujja da wannan, mutanen annabi Hud da suka kafirce kai ko wani kafiri ma da ya kafirce sai hujja da wannan, in an je lahira sharon sai hujja da kaddara. Ai kai mutane da yayi a safara da shatela da jinin da ina ne da ina, ai Allah kai ka kaddara ba kai karbu ta za su fito a nan ba, kuma dan na kashe su ne ne ha bush ma sai hujja da nan, duk wani kafiri ma sai hujja da nan. Kaga ba mai ba musulmi mai hankali zai faɗi wannan. Ashe kaga ba hujja annabi Adam alaihi salam yayi a bisa laifin sa da kaddara ba. Wala Musa la ma'adama aidan li ajli adhambi, kuma Musa alayhi salam bai zargi annabi Adam ba saboda laifin da yake, ba bisa wannan ya zarge shi ba. Fa inna Adam qattaba ila rabbihi fajtabahu wahada, sai ubai annabi Adam ya tuba har Allah ya zabe shi ya tsora shi kan sa shiriya ya karɓi tubansa. To kaga annabi Musa alayhi salam wanda yake annabin Allah ya zo yana tuhumar mutumin da ya tuba, yace me yasa kai kaza, bayan ya tuba Allah ya karɓi tubansa, shi ma kuma ya taɓa ya nemi gafara Allah ya karɓi neman gafara ya gafarta masa. To kan me yake zargin sa? Walakin lamahu li ajli musibati allati lahiqatuhu bil qati'ati, sai yasa zuwa wata riwaya ta fitar da mu daga aljanna ta hanyar yin kurkuran da kai, wato da zamura ta muna morewa muna cikin annashawa tsuntsaye sama da ƙasa, muna ta ganin ruwa yana shiga ko ina da ina, amma sai ka zo ka fito da mu muka shigo wannan dubiya take cike da jarraba. Kaga shi yana tuhumar sa akan fito da su da yayi daga aljanna ba bisa laifi, ba akan laifin ba, akan abinda ya same su, akan abinda laifin ya haifar. An gane ko? Wani haza kala, saboda haka a cikin zargin annabi Musa abinda ya ce فَلِمَاذَا أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ, bai ce me yasa ka kibiya ba, bai ce me yasa ka fito da mu, wato sakamakon abin da ya faru yake zargin sa kai ba akan laifin ba, ai laifin ya san ya tuba, amma bai yasa kai haka har da muka zo a kasa. Fa ajabahu Adam, annabi Adam ya ansa masa inna hadha kana maktuban alayya qabl an akhlaqa, ai fitowar mu daga aljanna haka Allah ya riga rubuta kafin ma ni a halicce ni, saboda haka da tijar abin da ya same mu da fitowa wannan duniya mu gamba a doran ƙasa sakamakon abinda Allah ne ya riga ya rubuta. Fa kana al'amalu wal musibatu al mutarattibatu alayhi muqaddaran, aikin da yayi da kuma abinda ya faru bayan aikin wani abu ne da Allah ya riga ya rubuta ya kaddara. Wa ma quddira min al masa'ib yajibu al istislamu la, abinda duk Allah ya rubuta wa bawa na musiba wajibi ne a mika wuya gare shi. Fa innahu min tamamir rida billahi rabbah, yin haka yana daga cikin cikar yarda cewa Allah madaukakin sarki shi ne ubangijinka. Wa amma adh-dhunubu, amma laifuka, falaysa lil'abdi an yudhniba, bai dace ga bawa yayi laifi ba. Wa idha aznaba fa alayhi an yastaghfira, bai dace da bawa yaje ya fada cikin zunubi ba. Idan kuma har ya fada cikin zunubin to wajibi ne ya nemi gafara da tuba. Fa yatubu min sunubi al-ma'ayib, daga nan ya tuba daga dukkan wani abu, wani dangi na aibi na laifi. Wa yasbiru ala al-masa'ib, abinda kuma zai same shi na musiba sakamakon laifin da yake haƙuri. An gane ko? in yayi laifi kada ya hujja da kaddara. Abinda yake kansa kamar yadda annabi Adam alayhi salam yayi shine ya nemi tuba, Allah ya yafe masa. In ya tuba, abinda ya faru gare shi sakamakon laifin ya rungumi kaddara. An gane ko? Qala ta'ala fasbir inna wa'ada Allahi haqq. Fasbir inna ka tsaya. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. كاغتي الله يا حبيبي الله يتيك يا حقولي أصلا أبدا دوزي ساميكا على تورم أبيني غسياني سيكم يتي واستغفر لذنبك كني مغافرة دقى ذنبك كاغا بيتيك يا حقولي أكن ذنبك كيبا سيتي أبدا دوزي ساميكا ما أنا مرة دائي نباشي ريك يا حقولي أكن ساميكا shi kuma zanubin ka ka nemi gafara. Wa qala ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Sai Allah ya hada abun biyu, hakuri da kiyaye dokokin Allah. Wa in tasbiru, in kun yi hakuri kan abinda zai same ku na musiba, wa tattaqu kuma kuka kiyaye dokokin Ubangiji, kaga a shi abubuwan biyu ake so. Ta fuskar biyayya da da'a to ka nemi abinda Allah yake so kai, kada kai hujja da kaddara. In wani abu kuma ya same ka na bacin rai mara dadi, to kai hakuri. Allah yake cewa wata ayar wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umuri. In kun yi hakuri kuka miƙa wuya, to wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke manya manya, ba kowa yake yin su ba sai ulul azmi min ar-rusul. Wa qala Yusuf alayhi salam innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsin. Wanda duk annabi Yusuf alayhi salam yake cewa wanda dai kiyaye dokokin Allah yayi hakuri, to Allah baya tozar taladan masu kyautatawa.
Wa kadhalika qulul ibad yajibu an al-'abdu fiha an ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar bi hasabi ma qudratihi wa yujahidu fi sabilillahi al-kuffara wal munafiqin wa yuwali awliya Allah wa yu'adi a'da Allah wa yuhibbu fi Allah wa yuhibbu fi Allah kama qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يسمعوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ويقتلوا لو تقتلون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يغفر بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعملون من دون الله كفرنا بكم وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوافقون من آمن الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين وقال أم نجعل الذين آمنوا عن الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا عن الصالحات سواء أحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى وما يسمي أعمى البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبدو لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الراكدون.
To dama duk wanda zai karanta littafin Ibn Taymiyya sai dai hakuri da jin nasi, ba a yin abubuwa da ka a littafin Ibn Taymiyya kusan wanda bai saba karanta su ko an yage bangon zai gane. Ai kana daukan littafi ka ji nasi ne daga aya sai hadisi, daga aya sai hadisi, sai maganar salafin Ibn Taymiyya. Saboda haka shi yana warware mana abinda ba za ka samu a wani littafi ba, in ba a nashi ba. In ka kula duk maganganun da aka yi wajen fassara hadisin da kokarin bashi ma'ana ta Ibn Taymiyya sai ka shafa tafiya. Wasu duk ana ta kokarin wani wani ya ce ai 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 a dada uba ne, yanzu ai uba ɗaya ya zargi uba, wannan ce kaza, duk kuma malamai da suke faɗa musamman za a kai maganganun Khattabi a cikin Ma'alim Sunan da kuma A'lamul Hadith, haka nan Al-Bazari shi ma yana da maganganu a nan, su Al-Qadi Iyad da sauransu. To amma ka karanta na Ibn Taymiyya sai ka ji ai ya fi tafiya da doron nasu. Saboda haka ya bambance maka tsakanin abin da zai same ka na musifa, na bala'i, na ɓacin rai sakamakon wani abu da ka yi, da kuma shi laifin kansa. Laifi ba za ka hujja da ƙaddara, abin da ya wajaba a kanka duk lokacin da kai laifi ka tuba ka nemi Allah ya taimaka ka kiyaye hukuncin Ubangiji. Abin da kuma ya biyo bayan abin da ya samu gare ka sakamakon laifinka na ɓacin rai ko tashin hankali sai kai haƙuri. Haka dukkan nassoshin da ya kawo mana suke karantar da mu. Shi ya sa Allah ya wajabta umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna, ya sa a yi al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Inda ana hujja da ƙaddara a bisa zunubi, to kaga an rushe babin amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, to wa za ka hana? Tunda kowa din nan bisa ƙaddara yake abin nan da yake yi. Haka babu al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar an rushe shi gaba ɗaya. Sai ya ce wa kazalika zunubul ibad, haka nan laifukan bayi yajibu ala al'abdi fiha an ya'mura bil ma'ruf wa yanha anil munkar bi hasabi qudratihi, wajibi ne ga bawa ya yi umarni da ayi abu mai kyau, ya yi hani a bar abu mara kyau gwargwadon ikonsa. Wa yujahida fi sabilillahi al-kuffara wal munafiqin, ya yaki kafirai ya yaki munafikai fi sabilillahi, kada ya bar su akan abin da suke kai da sunan kaddara ce. Domin in ka bude hujja da kaddara akan laifi babu jihadi, to wa zaka yaka bayan haka Allah ya kaddara masa? Zaka yaki wani kafiri ko zaka yaki wani munafiki? To kuma Allah ya ce ayi, kaga a cikinin ba a hujja da kaddara akan irin waɗannan. Wai wali auliya Allah, Allah ya wajabtawa bawa ya so masoya Allah. Sannan wa yuadi a'da Allah yaki maqiya Allah, kaga in ana hujja da kaddara babu maganar kaki wani, tunda shi ma haka Allah ya kaddara masa. Wa yuhibbu fillah wa yubghidhu fillah, Allah ya rubuntawa bawa ya so dan Allah ya kuma kidan Allah. Kamar yadda yake babu labari Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, ya ku wadanda suka yi imani kada ku riki masoyi maqiyina, kuma maqiyinku abunda masoya. Tulquna ilayhim bil mawaddati, kuna jefa musu soyayya. Wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq, alhalin sun kafirce abinda yazo muku na gaskiya, sun kafirce musulunci. Yukhrijuna ar-rasul, ba ma wannan suka tsaya ba, har ma suna fitar da manzo shine annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa iyyakum, da ku kanku an tu'minu billahi, suna fitar da ku daga gidajjinku daga garuruwan ku suna yakar ku dan kawai kun yi imani da Allah. Haka suka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam, haka suke yi a kowane ƙarni, a kowane lokaci, a kuma ko ina. Saboda haka abubuwa ne da ana karanta su ana ganin su kuma a aikace. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, in har kun fito ne don ku yi jihadi saboda ni, wabtigha'a mardati, da neman yardata, tusirruna ilayhim bil mawaddati, kuna koya soyayya gare su. Ayar kamar yadda aka sani ta sauka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shirye-shiryen kai ya abin nan hari a Makka, yana shirye-shiryen fathu Makka. Hafiz ibn Abi Balta'a radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta takarda ya ba mu wata mata ta rasu a kan ta je ta kai wa manyan kafiran Qurayshawa, a ciki yana gaya musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu hari. Yayi haka ne ba wai bisa munafici ba, ko dan kin Allah da manzonsa, a'a, shi ya ga yana neman ya samu shiga ne, ya samu karkuwa, ya samu dai wani dan abu da zai yi wa arnan Makka, saboda yana da ƴan uwansa a can. Ya baro ƴan uwansa a can, duk sauran muhajiruna da suka baro ƴan uwansu a can, akwai kabilun da suke kula da su, ma'ana kabilun suna da ƙarfi, shi kuma ya da wata kabila a Makka mai ƙarfi da za ta kare ƴan uwansa. To amma in ya rubuta wannan takarda, ya tabbatar Allah bai ba wa annabinsa nasara ne. In ya yi musu haka, to ba za su taɓa iyalansa ba. To shi ya sa ya yi haka. To shi ne Allah maɗaukakin sarki, bayan abin ya bayyana, Allah ya gaya wa annabinsa an je an kama matar an karɓo takardar. Allah ya saukar da waɗannan ayoyi, yana gaya wa mu'mini kada su ƙara. Ya ayyuhal ladhina amanu, tun daga nan muka fahimci cewa shi ma hatsarin abin balta a mu'mini ne. Don haka Allah ya saka ta cikin waɗanda ya kira da sunan imani, ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku yi haka. Shi ya sa lokacin da Sayyidina Umar ya tashi yana cewa, da'ani ya Rasulullah, adribu unuqa hadhal munafiq. Ya manzo Allah, ƙyale ni in tare wuyan wannan munafiq. Zuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce, me kai, me yasa kai haka? Ya gaya masa uzurinsa kamar yadda na faɗa. To shi ne sai manzo Allah bai masa wani abu ba. Sai Sayyidina Umar ya ce, a ƙyale shi ya sare masa kai, munafiki ne. To shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, a Umar, baka sani ba la'allallaha tala'a ala ahli Badr fa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum. Baka san ya halarci Badr ba, da shi aka je yaƙin Badr. Kuma Allah ya yi tsinkaye ga mutanen Badar, ya ce ku je ku yi abinda kuke so, na gafarta muku. To saboda kamar ana nuna cewa laifin da ya yi laifi ne, amma yana wakana kuma an share shi da yakin da ya yi na Badar. Wannan yana daga cikin al-mukaffirat, wato mutum ya zama yana da ladar da ke da yawa, waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai kankare masa, ko za su rinjaye laifinsa, ko kuma yana Allah ya jarabe su da wata musiba wacce za ta iya kankare masa, ta zama sababin kankare masa laifinsa. Shi yasa wani yake cewa, wa idhal habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alf shafi. Wato abinda Hatib ibn Abi Balta ya yi abu ne wanda a shari'ar musulunci hukuncinsa hukunci kisa, lakin waqa'a dhanbuhu maghfura, saboda annahu min ahli Badr. لأنه من أهل بدر طول هكا وصو متانا سنة لأيكم حسنة وأن سكي لذي أيكم أي أيكم نقسكي من يمن لا 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 أيكم سنة لا دا سنة دني أيكم سمرة ساكيو كما لأن من ظل صلى الله عليه وسلم كتاب إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث أقول يوان دروازي ببئون رسالة تو هكا أبنكي. Saboda haka ana duban wannan lokacin da za a yi wa mutum hukunci in ya yi laifi, kada a yanke masa hukunci kat a fitar da shi daga sunna saboda ya yi wani kuskure. Sai a duba mahasin dinsa na baya, a duba mai ya yi wa musulunci, wani irin gwagwarmaya a kai da shi, wanda Ubangiji ya iya duban wannan ya yafe masa wannan laifin nasa. To shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa, sun yi muku haka don kun abin nan, don kun yi imani da Allah da manzonsa, to kada ku riƙe su masoya in kuntum kharajtum, in har kun baro gidajen ku kun yi hijira jihadan fi sabilillah, jihadi cikin tafarki na wafi za a mardati da neman yarda ta, su sirruna ilayhim bil mawaddati, kuna koye masu kauna, wa ana a'lamu bima aqaytum ma a'lantum alhali, ni na san abinda kuka koye da abinda kuka bayyana, wa man yaf'alhu minkum, wanda duk yayi irin haka daga cikin ku, faqad dalla sawa'a sabil, to hakika ya bata tsakiyar hanya, in yastafukum, in har sun sami dama akan ku, ya kunu lakum a'da, za su zama muku abokan gaba na gani kashe ni. Wato duk yadda kaga kafiri yana yaƙe baki, yana maka dariya, to kada ka saki jiki akan cewa wannan dariya ta ƙauna ce. Idza ra'aita nuyuban laysi barizatan fala tazunnanna anna laysa yabtasimu, in kaga zaki yana yaƙe haƙora, kaka tsammani wai rubuce yake maka. In yastafukum yakunu lakum a'da, duk sanda suka samu dama a kanku, to fa za su zama muku abokan gaba, wa yasqu ilaykum aydiyahum, za su shimfiɗa hannayenku a kansu, za su shimfiɗa hannayensu a kanku ta hanyar kisa, da yi muku kisan ƙare dangi, wa alsinatahum, da harasansu, wato ba za su ƙyale ku ba, duk sanda suka samu ƙarfi da fawa su kakku su tafi kyale a lokacin duniyar musulmi tana hannun duniya tana hannun musulmi shekaru ɗaruruwa na baya da suka wuce lokacin duniya ƙarfinsa yana hannun musulmi a lokacin duniyar yamma duniyar kafirai a lokacin ba a jin ɗoriyarsa don ba ma ilimin kusan sai sun fito sun shigo ƙasashen musulmi su koyi ilimi hatta na duniya saboda kafiran yamma sun shiga ƙasar Spain lokacin tana ƙarƙashin shugabancin musulunci sun shiga sun yi karatu akan a hannun mutanen da suke musulmi ne sun yi karatun abin da ya shafi ɗin wato likitanci sun yi karatun abin da ya shafi handasa engineering da sauran abubuwa na ci gaba na rayuwa ta duniya sun karanta su a hannun musulmi to amma da ƙarfi ya dawo hannunsu sai duniyar ta rikice sai ta gurɓace kaluba yanzu da aka hautsa da duniyar ba abubuwa ne ake yin su ga sunan ƙarara da can ana ɗan sakayawa ma a yanzu an daina sakayawa wai yanzu a gaya muku ga abin da ake so wannan wani abu ne mai sauƙi sai za mu kai wa ƙasa kaza hari fa mun fa ba za mu yarda maslahar mu ta dinga samun barazana ba interest namu ba za mu yarda ana kawo masa barazana ba yanzu gaya muku ake kai tsaye sannan aka zo aka ɗauki musulunci gaba ɗayansa ka cokam aka jefa su cikin kwandon ta'addanci ya zama na kalmar islam da kalmar ta'addanci kamar ma'anarsu guda a dictionary saboda haka da an ce ɗan ta'adda to kakkar tsammani za a ce wani kirista ko wani mai bin addinin buddha ko wani a'a za ka ji musulmi ne da an nuno wata ji za ka shi da gemu saboda haka ya zama na musulmi a duk inda yake kawai a cikin abin nan muraƙaba yake an zura masa ido jira ake yayi wani motsi a ce zai ta'addanci to saboda haka sun shimfiɗa hannayensu a kanmu sannan mu'alsinatahum kwanan nan ba an ji dai jaridun Denmark yadda suka aka zazzagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi karkatar nashi aka rubuta cewa shi ne babban ɗan ta'adda shugaban ɗan ta'adda na duniya amma har yanzu ƙasashen musulmi ala mustawa duwan a bisa mataki na shugabanni na ƙasa shuru kake ji ƙasar Saudiya su ne suka yi wani abu har suka janye jakadansu daga ƙasar sannan kuma kamfanoni da 'yan kasuwa aka ce a daina sayan duk wani abu da zai fito da ƙasar Denmark to abinda zai nuna maka cewa musulmi suna riƙe da makami mai ƙarfi da sun ga dama za su yi amfani da shi kaga harkar tattalin arziki ɗin nan wato da yake shi arne ba abinda yake damun shi irin talauci yana tsoron talauci ba abinda yake damun shi irin ya ga duniya tana jiya da baya saboda haka suke jin tsoron a ce man fetur ya tashi hankalinsu sai ya tashi suke jin tsoron a ce wasu za su ɓata wata ƙasa su daina sayar musu da man fetur to haka da ta faru manyan 'yan kasuwa da kamfanoni na ƙasar Saudiya da wasu daga cikin ƙasashen musulmi suka ce to sun daina sayar duk wani abu da ya fito da ƙasar Denmark yanzu ana da an shiga bala'i a ƙasar Denmark ana ganin wasu kamfanonin za su kwanta abu shugaban ƙasarsu yana nan sai haƙuri ke babu ambasado jakada na Denmark a Saudiya cewa yake yana so ya ga mufti na Saudiya su tattauna a kulafa babu laifin sauran jama'a wannan laifi ne na 'yan jarida saboda haka shi yana so dai a dubi wannan abu a yi fatawa dai a dawo a saya don an ce za a samu wato 'yan zaune gari banza za su ƙara yawa domin kamfanoni za su rushe a kurkuwa daga aiki an faɗi miliyoyin daloli da suke asara a kullum sakamakon wannan janyewa da aka yi na wannan cikin 'yan kwanaki so arzikinsu gaba ɗaya ya dogara ne akan arzikin ƙasashen musulmi da yau ƙasashen musulmi za su kwashe dukiyoyinsu gaba ɗaya suka kai suka daskare a can to billahi lazizi zan za su dawo suna ƙwadago ƙasashen musulmi za su dawo suna musu ƙwadago a yanzu muna ga barazanar da China take wato ƙasashen Turai da America China waɗannan China wanda tana cikin ƙasashe masu tasowa amma saboda kamfanonin su da suke yin wasu abubuwa masu arha, saboda samun laborori masu arha a kasar, saboda kayan kamfanonin zama suna da arha, ana kwasar kayan a kai su America, a kai su kasashen Turai, sai zama da kayan da aka fito da su daga China. In wannan singlet ce za a sayar da ita dala uku ko dala biyar ta America, waccan kuma da aka yi a kasar America ko Turai za a sayar da ita da dala 40 ko 50. Babu wanda zai bada dala 50 ya dauki riga, yana ganin da su dala 50. To saboda haka sai ya zama na kayan su baya tafiya, har ta kai ana taro, Bush yana jawabi a Congress, wacce za a fito wannan matsala. Domin kamfanonin sun fara barazana cewa fa za su cire kamfanonin daga kasashen Turai da Amerika su dada su Afirka, dan nan za su samu laborori masu arha. Suna duba tune na arhan labor, a can labor yana tsada, ba duba tunan da za ka ɗauka ya yi maka aiki za ka biya shi kuɗi mai yawa saboda irin haraji da hukuma ta ɗora akan mutane. Haka labor sai ya yi tsada, in labor ya tsada don abin da aka yi a kamfanin dole ya tsada. Amma aka kawo shi a cikin irin kasashe namu da ake ina da leburanci, kuma komai aka baka za ka karba, sai kaga an yi abubuwa da yawa aiki gashi nan tukuru, dama ana gaba kafata yana da juriya wajen wahala. Saboda haka sai a yi abubuwa masu daman gaske kuma da arha. To suka fara barazana ga shugabannin kasashen Turai da na America cewa za su dawo da kamfanonin su kasashen Afirka. To shine kuma aka shiga, to ya za a yaƙi China ta fuskar a hana su shigo da wani kaso mai tsoka na kayayyakinsu da suke shigo da su America da Turai, don kayayyakin cikin gida kuma su samu shiga. To muna da makami mai ƙarfi, da mun ga dama za mu iya kasu da shi. To amma da yake an jarrabi musulmi da miyagun shugabanni, babu yadda za a yi haka ta faru. Matuƙar ba Allah ne ya kawo canjin shi ba, aka samu musulmi na ƙwarai su riƙe shugabanci. Amma abinda za a yi arnan da shi baya da wuya, dan ƙanƙani ne yanzu nan za ka sun yi kwala, yanzu nan za su kai ƙasa. Allah ya ce in suka samu dama a kanku za su dinga shimfiɗa hannayensu a kanku ta hanyar amfani da makamansu wajen kashe ku da ƙarar da ku da kuma harasansu bisu'i da mummunan magana waddu lau takfuruna, kai fata ma suke kuma ku zan kafirai. Lan yanfa'akum arhamukum, danginku zumuntarku ba za ta amfane ku ba, don abinda Hafiz Abi Balta radiyallahu anhu ya hujja da shi danginsa. To Allah ya ce wannan ba zai amfane ku ba, wala auladukum ko ƴaƴanku. Yawmal qiyamati yasiru bainakum, ranar gobe kiyama Allah zai hukunci tsakaninku. Wallahu bima ta'maluna basir, kuma Allah yana ganin duk abin da kuke yi. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, kuna da kyakkyawan abin koyi da za ku yi ga annabi Ibrahim, da annabi Ibrahim wallazina ma'ahu, da mu'minan da ke tare da shi. Idh qalu liqaumihim, lokacin da suka ce wa mutanensu kafirai, inna bura'u minkum, mu ba ku mun raba gari da ku. Wa mimma ta'buduna min dunillahi, da abin da kuke bautatawa ba Allah ba. Kafarna bikum, mun kafirce muku. Wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan, kuma kiyayya daga ba ta bayyana tsakaninmu da ku har abada. Hatta tu'minu billahi wahdahu, har sai kun yi imani da Allah shi dai, wannan ita ce gaya. To waɗannan irin ayoyi yanzu a kasashen Larabawa ba a karantar da su a makaranta duk an gobe. Wallahi babu ayar wala da bara a kasashen Larabawa, babu istisna'i, babu togaciya, sakaci na togaci wata ƙasa. An cire su daga kundin tsarin karatuttuka na makaranta. In ka ji ana karanta wannan sai dai malami a masallaci, mai hudu ba ma yana kaffa ka a sauke shi, saboda an ce suna sanya karahiya, suna sanya gaba tsakanin ƴan adam. Da yanzu wani addini ne fito na addinin insaniya, humanity, mu duk ƴan adam ne, mu dukkan mu ƴan adam ne, saboda haka babu wani bambanci. A daina kawo iyayya da gaba tsakanin addinai. To mu addinin musulunci yana da kafiyar da sauran addinai ba su da su. In wani sauran addinai da aka gurɓata su sun yadda ka yi mu'amala da kowa, Papa Roma zai ce ya yafe wa Yahudawa abinda suka yi, duk da cewa a littattafansa an ce Yahudawa sun kashe annabi Isa alaihi salam. An gaya masa ka a littattafansa, kuma a haka yake ya yadda, ya fito ya yi fatawa ya ce ya soke wannan zargi da ake wa Yahudawa. Aka samu wannan daidai su, mu aya zai yiwu a na addininmu? Ba zai yiwu ba. Su a addininsu suna iya su zauna a yi mitin a taro fada fada a cire wani abu a sa wani abu, wannan ba zai yi ba. Duk wani wanda ya so ya haka ma asirin sa zai tuni. Alqur'anin nan da za a san yadda za a daina karanta shi da ayi, to amma ba yadda za a yi in ka hana a shigar da shi cikin manhaja ta karatu ta yara. Ai sa je a koya musu alqur'ani a makarantar tafsiri, ka haddace, ka je a sallah, ga azumi ana tarawih, ai ta karanta su, ai ta bi ta kansu, kuma ga su larabci ne mai sauki da kowa yake ganewa. To babu yadda za a yi, da tabbas akwai yadda za a yi, na tabbata da an ba da shawarar alqur'anin nan a rage musu abubuwa a ciki. To amma ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Akwai sallah a sarkin Jordan Hussein wanda ya tafi ga Allah, akwai sanda ya fara tunanin ya hada littattafan addinai guda uku ya dunkule su a daya, a hada Bible, Old Testament da New Testament da Al-Qur'ani, a dunkule su a yi bugu daya, a lallaba wai saboda mu fahimci juna, mu duk yan uwa ne, ya muke da ciki. To ban san masallacin ma za ka irin wannan Qur'anin ba. Old Testament da New Testament da kuma Al-Qur'ani, wai a dunkule su a hada su a buga su. Yayi wannan tunanin ban san ya aka yi ba. A wajen lacca ne ya faɗa a Turai, yayi lacca ya ce zai yi wannan. To Allah yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu, ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira suna so suna san waɗanda suka karkace wa Allah, suka karkace wa hanyar manzon Allah. Walau kanu aba'ahum, ko da kuwa iyayensu ne, aw abna'ahum, ko iyayensu na cikin su, aw ikwanahum, ko dangin su, ƴan uwan su, aw ashiratuhum, ko dangin su, ula'ika kataba fi qulubihim al-iman, waɗannan sune waɗanda Allah ya rubuta imani a zukatansu. Wa ayyadahum bi ruhin minhu, ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi. Allah yana cewa afa naj'alul muslimina kal mujrimina, yanzu ma sanya musulmi su zan daidai da mujrimai, ma sanya musulmi da suka yi imani su zan daidai da masu laifi. Allah yana cewa amna ja'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi, yanzu ma sanya waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gargaru kamar masu barna a bayan ƙasa. Wato duk wannan Ibn Taymiyyah yana nuna maka cewa ba za a daidaita wanda yake aikin kwarai ba da wanda yake laifi ya hujja da kaddara, ba za su zartsaye ba. Amna ja'alul muttaqina kal fijar, ko ba sanya masu tsoron Allah masu bin dokokinsa kamar fajirai masu fandarewa Allah. Yana cewa am hasibal ladina ishtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati, shin waɗanda suka rubuci mugayen ayyuka suna tsammanin mu sanya su a sakamako da darajtawa kamar waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai, sawa'an su zama daidai mahayahum wa mamatuhum, a rayuwarsu ta nan duniya da bayan sun mutu. Sa'a ma yahkum, duk wanda ke irin wannan hukunci, to abinda suke hukuntawa yayi muni. Allah yana cewa ma yastawil a'ma wal basiru, makahu da baya ganin shiriya ba zai taɓa zama daidai ba da mai idan da yake ganin shiriya. Walal zulumatu walan nur, hakanan duhai na kafirci da bid'a ba za su taɓa zama da daidai da haske na musulunci na kitabu wa sunna ba. Walal dhillu walal harr, hakanan ilwa ba za su taɓa zama da zafi ba, zafin rana. Wama yastawil ahya'u walal amwatu, hakanan rayayyu ba za su zama daidai da matattu ba. Hakanan Allah ya ce za daraba Allahu masalan rajulan fihi shuraka'a mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin, hadi yastawiyani masalan. Allah yana buga misali mutumin da yake yana da iyayen gida ba ɗaya ba, kowanne yana ga yana da fawa a kansa, suna rikici a kansa, wannan ya ja shi nan, wancan ya fizge shi can, ta zama daidai da mutumin da ya miƙa wuya yana biyayya ga mutum guda ne kawai. To haka wanda suke shirka, wanda duk suke shirka sun rarraba kawo kansu ne, su bi wannan gobe su bi wancan, amma wanda yake bisa ga tauhidi Allah kawai yake bi. Allah yake cewa daraba Allahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in, Allah ya buga misali da wani bawa wanda yake abin mamlaka, la yaqdiru ala shay'in, baya iya komai. Wa man razaqnahu minna rizqan hasanan, da wanda muka bashi arziki daga gare mu arziki mai kyau, fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra, yana ciyar da abin da muka bashi a asirce, yana ciyar da shi a bayyane. Hal yastawuna, sai daidai da wancan da ba ya tsina da komai, komai ba ya samu na ubangidansa ne, ba za su zama daidai ba. Alhamdulillah, bal aktharuhum la ya'lamuna, to guriya ta tabbata ga Allah, da yawa daga cikin su ba su da ilimi, ba su sani ba. Wa daraba Allahu masalan rajulaini, Allah ya yi misalin wasu mutane biyu, ahaduhuma abkamu, ɗayan su bebe, la yaqdiru ala shay'in, ba ya iya komai, wa huwa kallun ala maulahu, kuma nauyi yake ga mai gidansa, sai an nemo an bashi, ya ci ba iya zuwa ko ina, aina ma yuwajjihu, duk inda ma ya sa shi ya fuskantar da shi, la ya'ti bi khairin, baya zuwa masa da wani alkhairi saboda ragwanci. hal yastawi, shin wannan zai daidai huwa wa man ya'muru bil adli, ga wanda yake da ƙarfi har yana umarni da aiki da ai adalci, wa huwa ala siratin mustaqim, yana bisa ga hanya wacce take madaidaiciya. Haka nan Allah ke cewa la yastawi ashabul nari wa ashabul jannati, ashabul jannati humul faizun, ɗan wuta da ‘yan aljanna ba za su taɓa zama daidai ba, ‘yan aljanna su suke samun babban rabo. Waɗannan duk ayoyi da Ibn Taymiyya yake kawowa don ya nuna mana hujja da ƙaddara ba ta yiwuwa. In an yi hujja da ƙaddara, to an rushe duk waɗannan ayoyi, domin an nuna mutane da mai yin laifi da wanda ba yi duk ɗaya suke, tunda mai yin ma an ce shi ma da ƙaddara ya yi, to kaga kenan da ya laifinka. To yana so nuna maka ai shi addini ka tukan ya ginu ne akan bin doka ta Ubangiji, ya ginu ne akan kiyaye umarnin Ubangiji, ya ginu ne akan barin abin da Allah ya hana. Abinda kuma Allah ya dora wa mutum na bala'i, musulunci ya zo da umarnin ya yi haƙuri, sai Allah ya bashi lada akan wannan. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gandakatar. Wa bihadha alqadr kifaya, insha Allah sai a karatu na gaba za mu dora. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan ku tafi da lokaci ba sai ba za mu bar su insha Allah wa tafi da karatu na gaba sai mu amsa. Wani yana tambayar, yana cewa malam me yake sunna ta zo da shi da mutum zai a sabuwar shekara, sai kaga duk maganganun da yake gani ba. Ita sabuwar shekara ina ka, ita kanta sabuwar shekara nake maka, babu wata azaba na Allah, babu wani sabuwar shekara ta fara da baharar da ajinda bari aka tambayi sunna. Abinda ya zo falalar azumin taso, abinda taso da ashura, wannan sai tabbata a sunna shine za ka yi a wannan watan. Sannan wani ya ce bai kamata, wani kuma yake tambaya wai akwai wani hadisi ingantacce wanda yake kafiri kafirai ba za su gushe ba suna raina musulmi, matukar musulmi suka daina daura rawani ko sa huda. Kai wannan babu wannan hadisi. Duk wani hadisi da ya zo akan falalar rawani a riƙe ƙa'ida ce. Duk wani hadisi da yake magana akan falalar rawani, to ba hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Babu wani hadisi da ya inganta akan falalar rawani. Saboda shi rawani kansa yana daga cikin sunanul ada, ba sunanul ibada ba. Sunanul ada da wanda ya sa hula zanna da wanda ya daura rawani duk ɗaya suke. Babu bambanci tsakanin su, sai wanda ya fi tsoron Allah daga cikin su. Saboda sallar mai rawani da sallar mai hula duk ɗaya take, wanda zai fi wani sai wanda ya fi yin ta bisa ga sunna da kiyaye kutubi a cikin ta. Amma ba bambanci tsakanin sallar mai hula da rawani, saboda wanda ya sa rawani wannan kuma ya sa hula, saboda haka a kiyaye wannan. Akwai hadisai tsaku da suke ta magana suna ta koda sha'anin rawani, ana ta faɗa falalarsa. Amma fa shi rawanin nan ba za ka samu hadisai suna fayyace maka takamaiman yaya ake yin sa ba. Abinda ya inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka yana sanye da rawani, baki ya je hoshi akan kafadarsa shikenan. To amma ya aka nada shi rawani irin na sarakuna zabi, ko kuma irin rawani na 'yan Sudan, ko kuma irin rawani na 'yan Tajjid, ko kuma irin rawani na 'yan mai, saboda kowa da irin yadda yake rawani. Su ma Larabawa na golf da suke sa wannan dan kwalin kuma sun ce haka rawani. To wanne ne na sunna? Saboda ba wani hadisi da ya zo akan falalar rawani, za ka sa rawani kamar ka sa sauran sutura ne, kar ka ɗauka ka fitowa. Za mu haƙura da waɗannan tambayoyi sauran kuma insha Allah sati na gaba. أما أنت تقول بالله التوفيق وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.